Sashen Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da saura abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 29 ga watan Disamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labaran duniya.
To Baballe, a yau Laraba an rufe kafar yaɗa labarai ta Stand News mai rajin kafar demokradiyya a Hong Kong bayan da 'yan sanda suka kai samami a ofishinsa. Hukumomin Indonesia sun faɗa yau Laraba cewa za su mayar da jirgin ruwa da ke ɗauke da musulmin Rohingya 120 zuwa ruwan ƙasa da ƙasa duk da kira da hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke mata da ta ba jirgin damar sauke fasinjojinsa a cikin ruwanta. Kana wani shahararren masanin tarihi kuma ɗan rajin kare haƙƙin bala'adama a ƙasar Rasha ya bayyana kaɗuwarsa game da hukunci da kotun kolin Rasha ta yanke a jiya Talata akan rufe ƙungiyar fafutuka ta ƙasa da ƙasa ta Memoria International.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya 'yan bindiga sun kaka ba wasu garuruwa haraji a jihar Kebbi.
Suna so a haɗa musu miliyan 10 kolo, miliyan 10 laka, miliyan 10 tungan jibo. In kuma ba a haɗa su ba, to a haɗa ma hakimin garin nan ya tattara kaya ya baggari, don za su dawo.
Ƙungiyoyin 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar sun bayyana farin cikinsu game da matakin da hukumar Duan ta ɗauka na dakatar da takardar izinin wucin gadi ta fitan kaya a cikin ƙasar.
Ƙoƙari da shi Daraktar General na Duan ya yi bisa ga alƙawarin da ya ɗauka bisa ga kuskuken da muka kai mishi bisa ga umarni na shugaban ƙasa na Aduba, sai mu yi mishi godiya ƙwarai da gaske kuma mu sa idanu ga abin da yake kai yana kawo.
Kama kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A yau Laraba an rufe kafar yaɗa labarai ta Stand News mai rajin kafa demokradiyya a Hong Kong bayan da 'yan sanda suka kai samami a ofishinsa suka ɗora hannu akan kadarorinsa, kana aka kama manyan ma'aikata akan zargin laifin buga labarai tun zara jama'a a sabon hari akan kafafen yaɗa labarai. An kafa Stand News ne a shekarar 2014 a matsayin wacce ba ta ƙarƙashin gwamnati. Kana ita ce babbar kafar yaɗa labarai ta masu rajin kafar demokradiyya da ta rage a Hong Kong bayan wani bincike da hukumar tsaron ƙasa ta gudanar a wannan shekara, wanda ya kai ga rufe kafar yaɗa labarai ta Apple Daily ta hamshakin ɗan kasuwan nan Jimmy Lai da ke ɗaure. Wannan samamin ya haifar da damuwa da dama game da walwalar aikin 'yan jarida a yankin da Burtaniya ta mulka, wanda aka maida shi ga China a shekarar 1997 tare da alƙawarin kare haƙƙoƙin ɗaiɗaikun mutane, inji ƙungiyoyin kare kafafen yaɗa labaran. Steve Lee, shugaban sashen tsaron ƙasa na 'yan sanda, ya faɗa wa manema labarai cewa Stand News ta buga labarai da kuma sharhi da za su tunzura jama'a su tsani hukumomi. Ya ce wasu labaran sun ce masu zanga-zanga sun ɓata a birnin a wani tashin hankali na masu rajin kafar demokradiyya a shekarar 2019 ko kuma an ci zarafinsu ta jima'i, batun da ya kira da rashin gaskiya mara tushe da kuma mugunta. Hukumomin ƙasar Indonesia sun faɗa yau Laraba cewa za su mayar da jirgin ruwa da ke ɗauke da musulmin Rohingya 120 zuwa ruwan ƙasa da ƙasa duk da kira da hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi da ta ba fasinjojin daman kawo ƙarshen kwanaki da suka kwashe a kan ruwan a lardin Aceh da ke arewacin ƙasar. Rahotanni sun ce jirgin ruwan ya huje, injinsa kuma ya lalace, yana kan ruwan teku a cikin yanayi mai tsanani, kana yana kan haɗarin nutsewa, inji hukumar ta 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Talata. Hukumar ta UNHCR tana matuƙar damuwa ga rayuwa da kuma kare lafiyar mutane da ke cikin jirgin, a cewar wata sanarwa. Domin kiyaye asarar rayuka, muna kira da babban murya ga gwamnatin Indonesia da ta ba jirgin damar shiga ruwanta cikin gaggawa. Masuntan yankin ne suka fara ganin jirgin a ranar Lahadi da ta gabata a cikin ruwa mai tazarar kilomita 96 daga gaɓar tekun Biron, wata gunduma da ke lardin Aceh, inji Badruddin Yusuf, shugaban masuntan yankin. ya ce masantan ba su iya jan jirgin da ya lalace ba, amma sun ba fasinjojin da ke fama da yunwa abinci da ruwa da tufafi, wanda suka hada da mata 60 da yara 51 da kuma maza 9. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani shahararren masanin tarihi ɗan rajin kare haƙƙin bala'adama ya bayyana kaɗuwarsa game da hukuncin da kotun kolin Rasha ta yanke a jiya Talata akan rufe kungiyar fafutuka ta ƙasa da ƙasa ta Memorial International, wanda ya bada tarihin cin zarafin tsohuwar tarayyar Soviet tare da gano waɗanda tsohon ɗan mulkin kama karya na tarayyar Soviet Joseph Stalin ya shafa. Kungiyar rajin kare 'yancin bala'adama wanda ta daɗe tana shan wahala a hannun hukumomin Rasha, an kama ta ne da laifin take dokar da ta buƙace duk wata ƙungiya mai zaman kanta da ma wasu ƙungiyoyin su yi rajista a matsayin dillalan ƙasashen waje idan sun kasance suna samun taimako daga wajen. Masu sukar lamirin Kremlin sun ce ana auna ƙungiyar ce bisa dalilan siyasa. Wata ƙungiya mai kawance da Memorial International da ake kira Memorial Human Rights Center da take gangami a madadin 'yan siyasa da suke ɗaure a Rasha, ita ma tana fuskantar barazanar doka. A yau Laraba masu shigar da ƙara a Moscow za su buƙaci rufe ta bisa ikirarin da ake mata na tabbatar da ta'addanci da kuma amincewa da tsatsauran ra'ayi cikin wallafe-wallafenta. Zaluntar ƙungiyoyin International Memorial da Memorial Human Rights Center cin zarafi ne ga ayyukansu masu kyau da kuma kare haƙƙin bal'adama a ko'ina, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a wata sadarwa da ya fitar da yammacin jiya Talata. Yana mai cewa mutanen Rasha da kuma miliyoyin da suka sha wahala daga zaluncin zamanin Soviet sun cancanci a kyautata musu. Blinken ya ci gaba da bayyana goyon bayan Amurka ga waɗanda ake auna su a Rasha da suke bayyana 'yancinsu, suna faɗan albarkacin bakinsu, suna kafa ƙungiyoyi, kana suna shirya tarukan lumana.
Anjima kaɗan, Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya har yanzu jama'ar da basu ji ba basu gani ba na ci gaba da shiga kunci sanadiyar ayyukan 'yan bindiga, inda suke ci gaba da aika-aikar su hankalinsu kwance. Wannan karo 'yan bindigar sun faɗaɗa ayyukansu ne na cin zarafin jama'a ta hanyar ƙaƙabawa talakawa haraji a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar, wanda dole a biya ko a haɗu da fushinsu. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Sha'anin rashin tsaro a Najeriya, musamman a yankin arewa, 'yan bindiga sai ƙara faɗaɗa ayyukansu suke yi zuwa wasu sassa, duk da ƙoƙarin da wasu ke ganin mahukunta na yi a wasu wurare. Mako biyu da suka gabata ne, mayakan Najeriya suka soma yakar 'yan bindiga a gabacin Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar. Duk da yake kawo yanzu babu wani bayani hukumance na nasarar da aka nuna an samu sanadiyar wannan fafatawar, sai gashi kuma 'yan bindigar sun bulla jihar Kebbi suna gallazawa jama'a. Ranar Talata makon jiya ne mahara suka aukawa wasu ƙauyuka na yankin Ingaski da ke jihar, bayan sun kwashi kayayyaki da dabbobin jama'a. Wannan makon sai suka aiko da sako ga jama'ar ƙauyukan, kamar yadda wani mazaunin ƙauyen Kolo wanda ke gudun hijira a garin Yawuri ya shaida min.
Suka ce yana suna son magana da hakimin gari, to wani ɗaya daga cikin manyan gari ya ce gaskiya ba su nan saboda gurin nan da aka yi ba su dawo ba. Ya ce to idan suka dawo ya gaya musu su suka kira suna so a haɗa musu miliyan 10 kolo, miliyan 10 laka, miliyan 10 tungan jibo. In kuma ba a haɗa su ba, to a haɗa ma hakimin garin nan ya tattara kaya ya bar gari don za su dawo. Aka dai neme su da to Allah su yi haƙuri, suka ce maganan gaskiya kenan. Sai magana nake haɗa ma yanzu tungan kolo an watse gaba ɗaya. To jiya na je ni ma domin in kwaso abinci na da na bari, ko da na je zai nasirar da manyan garin da suka rage suna magana kan a kira su, tunda hukuma mu dai bata kawo mana doki ba. Sai aka ce to a neme su da a yi sulhu su wada abin da za a ba su don Allah mu dawo gidajenmu mu zanna, tunda ba kawai dai binni ba ta mishi.
Na tuntuɓi rundunar 'yan sandan Najeriya akan ko suna da masaniya akan wannan batun. Sai dai kakakin rundunar a jihar Kebbi DSP Nafi'u Abubakar ya ce zai bincika.
'Yan bindiga sun aza musu tara naira miliyan 10-10 kowane ƙauye.
Kolo?
Kolo.
Cikin gaske ne?
Cikin gaske, kusa da Kimo.
Wato, insha Allah a gaba.
Kawo zuwa haɗa wannan rahoton dai ba wani bayani da na samu daga gurinsa. Da daɗewa dai masharanta a kallon mura ke bayar da shawarwari ga mahukunta a kan matsalolin rashin tsaro, amma dai har yanzu ba biyan buƙata, abinda wasu ke ganin kamar ana yin birisin da shawarwarin da ake bayarwa. Farfesa Bello Dodon Bada mai sharhi ne akan lamuran yau da kullun.
Mutanen wuri inda abubuwan ga ke faruwa suna bada labari ko yaushe. Gwamnatin tarayya idan tana sauraren kafofin watsa labaru ko da ya zamanta jami'an ta na leke asiri ba su aiki. Tana jin abin da kafofin watsa labaru ke faɗa ya kamata a ce ta bincika. Sannan idan ta bincika ya kamata a ce ta magani wanga abu domin rayuwa daraja ke gare ta. Ba a yi ba. Waɗannan mutane amana ne har ansa sun fara hidda rai tsammani da cewa gwamnatin tarayya da ta jihohi da shugabanninsu suna iya musu wani magani. Da kuma inda duk jama'a da aka mulki sun ka fara juya baya ga gwamnati wadda ya zamanta tana da haƙƙi akan suna da haƙƙi akan ta to an samu matsala.
Wannan yankin na jihar Kebbi a cikin sa ne aka sace ɗalibai a makarantar sakandaren gwamnatin tarayya da ke birnin Yauri. Kudanda yanzu kusan wata bakwai sauran ɗaliban na hannun mahara gwamnati ta kasa ceto su duk da halin kunci da iyayen yaran suka shiga musamman masu yaya mata. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
Hukumar birnin Cape Town na Afirka ta Kudu tana shirya addu'o'i na addinai daban-daban domin karraba babban limamin Krista Desmond Tutu. Birnin ya ce iyalan Tutu za su halarci taron da za a gudanar a babban zauren taro na birnin tare da wakilai daga addinai daban-daban. Wannan ɗaya ne daga cikin manyan karramawa da ake yi wa Tutu a wannan mako bayan rasuwarsa a ranar Lahadi yana da shekaru 90. Za a kwantar da Tutu a ranar Alhamis da Juma'a a cocin St. George's Cathedral, tsohon cocinsa a Cape Town domin bankwana da shi. Za a iyakance jana'izarsa a ranar Asabar ga masu halarta 100 saboda kiyaye dokokin coronavirus. Daga bisani za a shigar da tokar Tutu a ɗakin tarihi a babban cocin. Kowace rana a wannan mako ana buga ƙararrawa a babban cocin na tsawon mintuna 10 kuma an ajiye littafi a waje don masu zuwa makoki su rubuta sunayensu. A ƙarshe Amurka da Rasha za su yi wata tattaunawa a cikin watan Janairu akan makaman nukuliya da kuma tankiya da ake samu akan iyakar Rasha da Ukraine. Kakakin kwamitin tsaron ƙasa a fadar White House ya faɗa wa manema labarai cewa ɓangarorin biyu za su gana a ranar 10 ga watan Janairu, sa'annan tattaunawar Rasha da ƙungiyar tsaron NATO za ta biyo baya a ranar 12 ga watan Janairu, kana za a yi wani taro da za a gudanar a ranar 13 ga watan Janairu tsakanin Rasha da Amurka da mambobin ƙungiyar tsaro da yin aiki tare a Turai. Idan muka zauna a wannan taron, Rasha za ta bayyana damuwarta, kana mu kuma za mu kawo damuwarmu akan teburi game da ayyukan Rasha, in ji kakakin kwamitin tsaron ƙasar. Ya ce akwai wurare da za mu iya samun nasara, akwai kuma wurare da dama da ba za mu cimma fahimta ba. Dama abin da tattaunawar diflomasiya ke nufi kenan. Gwamnatocin ƙasashen yamma sun bayyana fargaba akan tara sojoji da Rasha ke yi akan iyakarta da Ukraine, inda suke nuna damuwa akan yiwuwar Rasha za ta iya kai mamaya. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya musanta wannan batu, kana ya buƙaci tabbaci cewa NATO ba za ta faɗaɗa ƙungiyarta zuwa kusa da yankinsa ba. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya kafe wani saƙo a shafinsa na Twitter akan amincewar Ukraine ga wannan tattaunawa da kuma sha'awar shiga cikinta. Muna goyon bayan wannan shawara ta Amurka da tarayyar Turai da kuma NATO za su yi magana da Rasha, tunda yake babban manufa ita ce kawo ƙarshen yaƙi da makamai na ƙasa da ƙasa da yaƙi da Rasha ke yi da Ukraine.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kungiyoyin 'yan kasuwar jamhuriyar Nijar sun bayyana farin cikinsu bayan da shugaban hukumar Duan ya umarci ma'aikatansa su dakatar da matsawa 'yan kasuwa game da takardar izinin wucin gadi ta fitan kaya da aka saba karba a can baya akan hanyoyin cikin gida. Sai dai sun ce za su bi diddigin wannan mataki don ganin ba a sake komawa ruwa ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimu Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Yawaitar korafe-korafen 'yan kasuwa a game da takardar fiton kaya ta wucin gadi wato Pasavan da kuma irin yadda tsarin kitarniki ga harkokin kasuwanci ya sa shugaban hukumar Duan aike wasiƙa ga ma'aikatansa na jihohi, wace ta hanyarta ya ɗauki matakin soke wannan tsari. Shugaban kungiyar 'yan kasuwa Alhaji Hatimu Sama'ila Mai Aya na daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmayar ganin an samu wannan sassauci.
DG na Duane duk wannan sanarwa ya ce nan daga gaba duk wanda da Pasavan kite ko shi na da wata kitans ta biyan kaya gidan Duan ko shi na da wani bardero ko kuma wata reshi ingantatta ta kaya, ya ba da umarni daga yau ka ajankin Duan su ƙara takura ma masu waɗannan takardu, kuma ya ba da umarni ga dukkan diriktar rejunu su ma su faɗa ma dukkan ajankinsu bisa ga cewa abin da akwai na Pasavan da waɗanga takardu da na zana ka ƙara takura ma kowa bisa ga circulation na kayan shi.
Shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwan da ke shigo da kaya daga waje Alhaji Yakuba Dan Maraɗi wanne ya jima cikin wannan fafutuka ya yaba da matakin na shugaban ma'aikatar Duan, to amma kuma ya ce akwai buƙatar duba wasu matsalolin na daban da ke addabar 'yan kasuwa akan hanyoyi.
Akwai masu sai da kayan legume dimu in suka ɗauko kayan nan daga Najeriya, wallahi wani lokaci don takarda biyu suke yi in sun shigo Niger su yi takarda, kuma a tsakar tahiya ko ayayya ko kure kuma a ce su yi wata takarda. Ina gaskiya take in ka hutto daga gidan Duan nan Yamai kamun ka shigo cikin gari daidai service ki info nan na aeroport, za ka iske wani bi motoci sun aza mota gida biyu don suna tare mutane, to wannan ba su yarda da aikin 'yan uwansu bane.
Ganin yadda sautari akan fuskantar tufka da walwala wajen gudanar da ayyukan hukuma a nan Nijar ya sa shugabannin 'yan kasuwa suka kuduri aniyar bin diddigin wannan sabon mataki domin tabbatar da cewa ma'aikatan kan hanya ba su yi gaban kansu ba a wannan karan.
Kokari da shi Director General na Duan ya yi bisa ga alƙawarin da ya ɗauka bisa ga koken da muka yi mishi bisa ga umarni na shugaban ƙasa na aduba, sai mu yi mishi godiya kwarai da gaske, kuma mu sa idanu ga abin da yake kai yana kawo in wannan umarni wanda ya bada zai aiki ko kuma akwai waɗanda za su yin batali da shi. Za mu sa ido a matsayinmu na jagororka na 'yan kasuwa mu gani.
Matakin wanda ke fara aiki a take yanke wata hanya ce ta samar da sassauci ga 'yan kasuwar da ke isar da kaya daga birnin Yamai zuwa sauran sassan ƙasa, musamman waɗanda ake shigo da su ta tashoshin jirgin ruwa, yayin da ta wani ɓangare abin ke zama wata hanyar magance cin hancin da wannan tsari ka iya haddasawa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fa'are wadda har jiki da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu ci gaba da duba yadda illar sace ɗalibai ke zama babbar damuwa a sassan arewacin Najeriya, musamman ma yankin Arewa maso yamma. Malami masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero, Dr. Saidu Ahmad Dukawa, zai kammala mana sharhi akan wannan darasin.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
A tarihin Musulunci an yi yaƙe-yaƙe a kan 'yancin mace ɗaya, shi ya sa wani lokacin Musulmi suke wa a yi yammacin duniya dariya suka ce suna kare 'yancin mata, saboda sai a ga inda ake takarkashe mata da ƙananan yara ba su yi komai ba a kai. Amma alhali a tarihin Musulunci mace ɗaya ta yi ƙara cewa wayyo ta shiga uku, aka ɗaure yaƙi aka je sai da aka kwato ta. Saboda haka dole ne ko a daure yaki a je a kwato waɗanda aka kama ko in ba za a iya yaki da su ba a biya su kuɗin fansa su sako waɗanda suke ƙarƙashin daular da shugaba yake cewa shi shugaban wannan waje ne bana tun daga kan gwamna har kan shugaban ƙasa dole su ne su ne suke da haƙƙi kuma a zamanin can ma muna kallon yanda America take akan ran dan America guda ɗaya za ta iya kashe ƴan wata ƙasar komai yawan su sai ta kwato wannan dan American guda ɗaya su akan ƴaƴan inda waɗanda suke ƙarƙashin daular su ba sa take ko a zamanin ce suna koyi da inda daular musulunci ta yi a baya
wato duk kowace ƙasa dai akan ya kamata kan ƴan ƙasar ta ta yi duk abun da za ta iya yi
ya wajaba ba ya kamata ba in ka ce ya kamata ka sassauta ya wajaba wajibi ne ta yi dukkan abin da za ta ta kare ƴan ƙasa kuma in sun faɗa hatsari ta ƴanto su ta fito da su daga wannan hatsari
a ƙarshe gaba ɗaya Dr. Saidu Ahmed Dukawa Arewa za ta iya dawowa a irin da kuwa mutane babba na girmama ƙarami musulmi ya tafi masallaci kirista ya tafi coci ba wata matsala
kwarai kuwa ai komai farko yana da ƙarshe kuma kullum abin da yake asali shine ake koma masa idan an sauka daga gare shi asalin zaman arewa shine zamantakewar lumana tsakanin al'ummu daban-daban wani abu ya zo ya tashi wannan to kuma sai ya tafi saboda dinda ba shine asali ba dan haka zai tafi kuma za a sake dawowa arewa ta sake zama na lumana da dukkan bambance-bambancen da take da shi magana ce ta lokaci kawai da fadakarwa da daukan matakan da suka dace daga dukkan bangarorin da suka dace a guje za a dawo
wato an ga doka wani gunne sai ga wannan ya ce shi dan middle belt ne wannan ya ce su kabila kaza ne waɗancan su ce
ai
an take musu haƙƙi da sauransu
yali kaya duk tabarbarewar shugabancin ce ta janwo wannan rashin samun shugabanci na gari shine duk janwo wannan amma da ka samu shugabanci na gari kowa iji ba take masa haƙƙin nasa ba kowa iji baya fuskantar wata barazana shikenan zaka kira kowa kuma izo kuma ka sa kowa abin da kake so kuma yi mutane su zauna lami lafiya
a gaida doctor na Kanon Dabo sai wata zantawa in mun sake samun dama yanzu kuma ga tsohon ma'aikacin gwamnatin Najeriya Mr. Fred Manjak da yanda arewa take a zamanin baya da ya sha bamban da yau
muna maganan arewa ina muryan arewa take muryan arewa duka an rushe ta Radio Najeriya Kaduna da ya kamata tana shortwave yadda muka fanta yau Radio Najeriya Kaduna tana medium wave harka ne na tarayya Federal Radio Corporation of Nigeria amma ka zo ka duka fashi ka mai da shi ta ce an mai da shi medium wave ka mai da shi property na Kaduna state government kenan ina arewan take ka bude wa an sa abubuwa wai FM station federal FM station wanda ba za su cika gurbin Radio Najeriya Kaduna ba yau kana expecting arewa ta koma irin da ta yaya ina New Nigerian newspaper legacy ta sadda wannan sukutu kowai tashi arewa yana karya da sunan Sir Ahmadu Bello amma abubuwan da Sir Ahmadu Bello ya yi yau an watsar da shi kowa gidansa ya sani kowa tumbinsa ya sani dan uwanka yana jin yunwa baka san shi ba za ka shiga babban gida ka rufe kofa yana nan a kofan gida arewa da ba haka take ba arewa yaron kaninka misali yaron kana ganin sa kamar ɗanka ne yaron da ma baka san iyayensa ba sai daga baya ka sani naka ne to amma yau ina in ba kodago yake maka ta yadda da kodagon da yake yi ba a ruwanka da shi mu tashi mu gaira arewa mu tashi mu gaira kanmu arewa ta kuda ba ta ga komai ba yanzu haka aka turo wani yaro wasi wane ne Kano aka turo shi yaro karami da bai san tarihi ba yana tsokalan fada lokacin da aka yi yaki 1967 zuwa 70 Nnamdi Kanu yana ina saboda haka arewa in muna so mu yi gaskiya mai adalci. Muna son mu gaskiya mai adalci. Ina inda Arewa za ta mai da martabanta.
Mr. Friedman Dick.
Na'am.
Kai bayanan abubuwa da suka faru a tarihi inda yanzu kuma kace inda ana son gyarawa to sai dai a rika yin adalci. Shin ta yaya za a yi adalcin nan? Menene za a yi ya zama adalci?
Na gode. Ina wa'anda suka ci moriyar Arewa tun safe. Tunda ka ci moriyar Arewa, yadda za ka biya ta, ka yi adalci yadda za ka santa. Adalcin nan da za ka yi, yau misali, Kaduna ita ce cibiyar ta, har yanzu ita ce cibiyar Arewa. Duk abin da take wurin yau Kaduna ta ɗauke ta. Adalcin nan da za mu fara daga zuci ba daga leɓunanmu ba. Yau, misali ina da dalakasa ne, ba misali ba ina da nakasa. Ina inda aka ajiye in kana da matsala kai mai nakasa, ka zo a ɗan taimaka maka babu a Arewa. Ba wanda ya taɓa tunanin haka. Na Nasiru, bari maka wani abun da na gani. Akwai lokacin da na je Zaria a DAB, sai Allah sai ya sada ni da wani waye Dr. Gani, Bitrus Gani. Bitrus Gani mutumin Saudan Kaduna ne, likita ne na kashi makahu, kuma yana koyar da masu ido. Bana Nasiru, idan muka samu mutane irin su guda goma, kowa yana gani yana koyi da shi, na tabbatar maka bara ba za a same ta ba, ba za a taɓa samun ta ba. Kai kenan. Na biyu, na fita aikin gwamnati yau shekara na huɗu. Mara Nasiru, 2500 ake bani a wata a madadin pension.
Dakata nan Dattijo Manjak, sai makon gobe in mu haɗu a sabon shirin.
A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Yanzu kuma sai rayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito daga Aliyu Muhammad Dan Fulani Maradawa da Babangida AA Dogo Zurmi jihar Zamfara, suka ce salam biyoyi Hausa, don har da gaske gwamna Aminu Bello Masar na jihar Katsina yake yi cewa talakawan jihar su kare kansu daga hare-haren 'yan bindiga, to ya kamata a samar musu da makamai a kuma ba su horo ta yadda za su iya kare kansu. Ba wai haka kawai a ce su kare kansu ba tare da an ba su abin kare kan ba. Sako na gaba ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Babanya ya Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa, suka ce assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika martani da tsohon shugaban kasa Chief Olusegun Obasanjo ya yi wa Edwin Clark akan batun mallakar albarkatun kasa ya yi daidai, domin babu wani yanki da ya mallake shi na kasa baki ɗaya, don haka ya kamata su yi haƙuri a zauna ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya. Sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce a yayin da iskar sanyin hunturu ke kadawa a wannan lokaci, yana da kyau jama'a mu zamo masu yin taka tsantsan, domin a irin wannan lokaci ne ake yawan samun tashin gobara. Ubangiji Allah ya kare, amin. Sako daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri ya ce muna kira ga mahukuntan karamar hukumar Rafi Kagara ta farfado da makarantun primary da secondary a karamar hukumar. Hakan ya faru ne ta yadda 'yan bindiga suke kawo barazana ga jama'a da makarantu a yankin. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To baballe a takaice, a yau Laraba an rufe kafar yaɗa labarai ta Star News mai rajin kafa Demokaradiyya a Hong Kong, bayan da 'yan sanda suka kai samami a ofishinsa, suka ɗora hannu akan kadarorinsa, kana aka kama manyan ma'aikata akan zargin laifin buga labarai tunzara jama'a a sabon hari akan kafafen yaɗa labarai. An kafa Star News ne a shekarar 2014 a matsayin wacce ba ta ƙarƙashin gwamnati. Kani ita ce babbar kafar yada labarai ta masu rajin kafar demokuraɗiyya da ta rage a Hong Kong.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.